الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 غوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغا مكة زوا مدينة أنا لهكرة دبو دياد دلي حدود 46 wanda yazo daidai da 24 ga watan 3 a Gregorian calendar 2025 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyanci wanda in jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratul ankabuti kuma mun kwana a number aya ta 25 abu na ta 45 za mu tashi kan number aya ta 46 alaran ma na'am subhanahu wa ta'ala yace wala tujadilu ahlal kitabi kar ku jayayya da musayya da tattaunawa ta jayayya da kuma muqabala ko munazara ko mubahala da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai dai da wacce take mafi kyau wanda jiya mun yi bayani cewa duk wata munazara da duk wata tattaunawa da za a yi da wani mulhidi ko wani kafiri ko wani zindiki to dole ya dauki salo guda biyu zuwa uku salo na farko shine na azaba hanya da tafi dacewa kamar yadda Allah ya fada illa billati hiya ahsan shine kada tattaunawa ta haifar da rikici ko rigima ko tashin hankali ko wata matsala na biyu dole wanda zai tattauna da shi ya zamto masani ne dangane da addinin musulunci kuma masani ne dangane da addinin da zai tattauna da mai wannan addini imma ba yahudiya ne ko kuma ba nasari imma kuma wanda ya rago ne cikin musulunci ya fake yake cutar da addini kamar irin yan shi'a da sauran waɗanda suke batattu kangararru wasa'ir asnafil mubtadi'a da sauran rassa na yan bid'a gabaki daya to duk wanda zai yi wannan to Allah madaukakin sarki yace lalle dole ya ainihin wato shirya cewa yayi wannan tattaunawa bisa wannan tsari abu na uku suka ce dole ya zamto wannan tattaunawa da za a yi ta zamto za ta haifar da gane addinin musulunci shine gaskiya maimakon ta ba wa musulunci kunya kar a yadda a yi tattaunawa da za a faɗi warwas a faɗi ƙasa ya zamto wanda zai tattauna da shi bai tattari dalilai da hujjojin da zai kare addinin Allah ba to wannan zai zamanto tasgaro ga addini don haka dole sai an samu wannan malamai wasu daga ciki sun tafi akan cewa wannan aya an soke ta kenan idan an soke ta kenan ta nuna kan cewa za ba za a tattauna da su ba amma magana mafi inganci aya ce muhkama ana aiki da ita gwargwadon yadda ta zo ko gwargwadon yadda tattaunawar ta kama wannan shine magana mafi inganci wanda daga cikin magabata yana cewa abu uku aka umarce mu dangane da waɗanda ba mu ba abu na farko shine su yi imani da Allah idan suka yi imani da Allah sun kubuta fa in aslamu faqad ihtadaw idan sun musulunta to shikenan sun shiriya kuma sun kubuta daga duk wani abun da zai biyo daga gurin mu. Abu na biyu, in sun ki musulunta shine tattaunawa da su domin kure su akan addinin su cewa abin da suke kai ba daidai bane. Wannan shine abu na uku, na biyu da aka umarce mu. Abu na uku, idan an kure su sun yarda cewa akan ƙarya suke amma suka isa musulunta, shikenan sai a zauna da su, sai kuma ainihin wato su ba da jizya. Na fata an fahimta. Su ba da jizya saboda sun yarda su zauna da musulmi, kuma sun yarda addinin su ƙarya ne, amma ba za su yi addinin mu ba, to la ikraha fi dini, ba za a tilasta su ba, amma za su ba da ainihin wato jizya. Abu na hudu shine, in sun ce ba za su yi musulunci ba, kuma an tattauna da su an kure su, kuma sannan sun ce ba za su ba da jizya ba, to abin da zai biyo baya shine yaki kawai. Na fata an fahimta. Shikenan sai a yake su, domin musulunci dole sai ya dauke daya cikin waɗannan abubuwan guda hudu. Wannan ita ne ka'idar. To amma wani zai tambaya cewa me yasa mu yanzu ba sa ba da jizyar, kuma wasunsu da yawa sun yadda ba akan addinin gaskiya suke ba, amma kuma ana zaune da su babu yaki. To sai mu tuna da maganganun da muka yi a cikin suratul mumtahina, in ba ku manta ba, gangane da kafiran amana da suka yarda su zauna da mu lafiya ba tare da sun cutar da mu ko sun hada kai da mu ko abinan da wasu a cutar da mu ba. Na fata an gane. To wannan ka'idar ita ne ta zaunar da mu da su ba tare da yaki ko fada ko kuma fito na fito tsakanin mu da su ba. Na fata an gane. Wannan shine a takaice. Dan haka dai Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi, kar ku yi jayayya da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan, sai dai da wacce take mafi kyau, abinda zai haifar da alheri. Illal ladhina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka zalunci kansu daga cikin su, ma'ana suka kisi abin da ya dace, kuma aka tattauna da su, kuma suka fito da fitina, to nan kan dole a dauki mataki akan su. Wa qulu, ku ce musu amanna billazi unzila ilaina, mu mun yi imani da abin da aka saukar mana, shine littafin Allah Alqur'ani. Wa unzila ilaikum, kuma mun yi imani ma da abin da aka saukar muku, wato injila da taura da aka saukar wa da ainihin wato annabi Musa da annabi Isa, mun yi imani da su lokacin da aka saukar wa annabi Musa, a lokacin da aka saukar wa annabi Isa, a lokacin da shari'ar annabi Musa, a lokacin da shari'ar annabi Isa take existing, take gudana. Na fata an gane. Amma yanzu bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo, to yayin annabi Musa da annabi Isa ya kare, dan haka mun dai yarda an taba saukewa al'ummar Yahudawa wani annabi mai suna annabi Musa, kuma mun yi imani da shi. Ce amanar rasulu bima unzila ilaihi, annabi ko manzo yayi imani da abin da aka saukar masa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, haka su ma mu'mine sun yi imani da abin da aka saukar musu, aka saukar wa manzon su. Na fata an fahimta. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, kowanne daga cikin annabin da shi mabiyan annabin sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzanninsa da littafansa. Kullum amana billahi wa mala'ikati, sun yi imani da mala'ikunsa, sun yi imani da manzanninsa, sun yi imani da littafan da aka saukar wa manzannin. Ina fata an gane. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma bambancewa tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad, duk annabawan Allah ne gaba daya, dukkan manzannin Allah ne gaba daya. Kawai mu abin da muka ce shine shari'ar wanda take ci ake yayinta ita ce shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, amma annabi Musa annabin Allah ne, manzan Allah ne. To wannan shi, dan haka ku ce kun yi imani da ainihin wato abin da aka sauke muku shine na Alqur'ani, wama unzila ilaikum, da kuma abin da aka sauke muku ku Yahudu ko kuma ku Nasara, wa ilahuna wa ilahukum wahidun, da Allahnmu da Allahnku duka kwaya ɗaya ne, ba ku da wani Allah Isa, ba ku da wani Allah Uzairu, Yahudawa ba ku da wani Allah Uzairu, haka ku Nasara ba ku da wani Allah mai suna Isa ko kuma Maryam. Ina fata an gane. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu, kuma mu dinnan gare shi muslimuna, masu miƙa wuya ne, kuma masu musulunta ne, masu yarda ne da ainihin wato a wannan. To wannan shine, dan haka ainihin wato mun yi imani da wannan. Na'am, muje ala ramma, sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba. To haka nan kuma muka saukar maka da littafi, kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa sallam. Alladhina atainahumul kitaba, wadanda muka bawa wannan littafi da haddarsa da fahimtar abin da ke cikin sa da tadabburin ayoyinsa, yu'minuna bihi, suna imani da shi, sun yi imani da shi. Duk wanda ya karanta Qur'ani ya yarda, ya yi imani da Qur'anin, kuma abin da ke cikin Qur'anin ya tabbata bisa ga abin da ya gani na abin da ya shafi mu'jizar Qur'ani, to wannan bahi da buƙatar sai ka sake mar wani bayani, ya yi imani da Al-Qur'ani. Na fata an fahimci magana. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya saka waɗannan ayoyi a zukatan waɗanda suka haddace shi a matsayin wato abin rayuwa gaba ɗaya duniyarsu da lahirarsu, ba su da matsala tattare da Al-Qur'ani. An gane maganar da kyau ko? Yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba, lalle waɗanda suka muka ba su littafi, suka haddace, suka fahimta, suka ɗauki ma'anarsa, suke aiki da ita. Yatlunahu haqqa tilawatihi, suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi yadda ya dace. Allah ya ce ulaika yu'minuna bihi, waɗannan su ne haƙiƙanin waɗanda suka yi imani da shi. Saboda me? Saboda sun karanta, sun gani a aikace, sun gani a rubuce, mu'jizozin Qur'ani ba su ɓuya gabarinsu ba. Ina fata an gane. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika yu'minuna bihi, su waɗannan su ne suka yi imani da shi. Sai Allah ya ce wa min ha'ula'i man yu'minu bihi, daga cikin waɗannan kafiran Quraishawan ma akwai wanda suka yi imani da shi, wato su sahabbai dama na musamman ne, su daga zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka rungume shi, wasu tun suna karana irin su sayyidina Ali, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu aminci da yarda, suka rungumi manzon Allah, irin suna na Khadija tun safiyar farko da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi, ta yarda da shi, irin su sayyidina Abubakar da irin su sayyidina Umar da sauran manya-manyan sahabbai, irin su Sa'ad dan Abi Waqqas, duka suka rungumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi imani da shi. To wasu kuma sanda aka yi ta gogormaya, sanda suka ga mu'jizar Qur'ani, suka ga mu'jizar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ka je ka karanta wani littafi mai suna mi'atu mu'jiza wa mu'jizatun min mu'jizatir rasul, mu'jizozi 100 daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wasu sanda suka kalubalanci manzon Allah da wasu abubuwa cewa in dai da gaske shi annabi ne, to yayi musu wannan abin kafin su yi imani, kuma yayi musu, kuma suka yi imani da shi. Yasa Abdullahi dan Abbas yace waɗanda za su zo daga bayan mu za su yi imani da wannan littafi da wannan Qur'ani da wannan manzo akwai wata daraja da za su samu wanda Musa bai mu same ta ba ce domin su karantawa za su yi a bango kawai su ji sun gamsu sun yi imani ba tare da neman ya an kawo musu wata aya ko wani dalili ko wata hujja ba iya karatun Qur'anin ya gamsar da su cewa wannan littafin ba daga gurin kowa yake ba in ba daga gurin Allah ba yace amma Musa habbai sanda wasu suka kalubalanci annabin yazo musu da abin da ya saba wa al'adar mutane ya saba hatta tsafin ma yafi karfin tsafin ga abin sannan suka ji sun yarda sun yi imani yace dan haka su waɗannan da za su zo daga baya suna da wani kalar imani da Allah da manzon Allah wani irin siffa da Musa habbai ma kanmu ba mu samu irin ta ba ina fata an gane magana yace domin wannan shine asalin hakikanin imani wanda baka tuhumi kowa ba akan abinda aka sauke maka kai imani kawai yace amma Musa bai didda mun yi imani amma wasu masallan suka kalubalanci annabin sannan suka yadda da cewa shine manzon Allah ina fata an fahimci magana shine ubangiji madaukakin sarki yace wa min haula'i daga cikin waɗannan mutanen Quraishawa waɗannan kafiran Quraishawan man yu'minu bihi akwai wanda su ma sun dawo sun imani da shi yasa a wani guri yace kul in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida subhanahu wa ta'ala yace qul ara'aytum in kana min indillah ku bani labari mana idan da gaske wannan qur'anin daga gurin Allah yake kuma dama daga gurin Allah yake wa kafartum bihi ku kuma kuka kafirce wa wannan littafi kuka kafirce wa wannan manzon kuka kafirce wa wannan addini Allah yace wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum sai ga wanda daga cikin banu isra'il aka ce shine abdullahi dan salam ko Abdullahi dan Salam ba Yahude ne mana yazo yaji wa'azin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaji karatu mana yaji ayoyi yaji maganganun da sun sabawa irin abin da ya sani a Yahudanci sun sabawa irin abin da ya sani na al'ada sun sabawa abin da ya sani na jahiliya nan da nan sai ya tsallan badake ya fada cikin addinin musulunci to bayan da ya musulunci sai ya ce manzon Allah ya ce bari nuna maka halin mutanen mu yace suwa kenan yace Yahudawa yace me ya faru yace abinda za a yi ya rasulullahi zan ce musu ka kira su ka ce musu idan me za ku ce idan abdullahi dan salam aka ce ya musulunta ka ji me za su ce bayan sun gama jawabi kuma zan fito in bayyana musulunci na nan ma kuma ka ji me za su ce yace to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira manyan manyan yahudawan garin madina suka taru da su da manyan manyan kafirai na quraishawa sai yace me za ku ce game da Abdullahi dan Sala suka ce ai bawan Allah ne wannan mutum in kana neman mutumin kirki wanda ya rike addinin mu na Yahudanci sau da kafa bawan Allah dan arziki irin albarka in ka samu wannan ai ka gama sai maza Allah ya ce to me za ku ce yanzu da a ce zai musulunta ha sha Allah min zalik a Allah mai tsarga tare da noman wake ai ba yadda za a yi Abdulsalam ya musulunta habba mutumin da ya rike addinin Yahudanci gam kuma a ce ya bari ai ba zai yiwu ba ashe Abdullahi dan Salam yana bayan kyaure kawai sai ya fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai suka ce ai wannan da kake gani tsinanne ne dama manzo Allah kana neman la'anannan bawa an ka samu wannan kana neman tambadadde lalacacce dama abin da muka faɗa akan ai ada ne yanzu ai ya lalace na fata an fahimci magana to shine Allah ya ce qul ka ce musu ara'aytum in kana min indillah me kuce ku ban labari mana me kuke gani in har qur'anin nan in har musuluncin nan abu ne daga gurin Allah ba kirkiro shi akai ba wa kafartum bihi ku kuma he ku kafirce masa sai Allah ya ce to wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartu to ga wani wanda ya shaida haka ya tabbatar da addinin musulunci ya yarda da shi yayi imani ku kuma he ku kafirce wa Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah ba ya hidayar da mutane wanda suke azzalumai an gane wani yace wa min haula'i man yu'minu bihi daga cikin waɗannan kafiran ma akwai wanda sun yi imani da shi Allah yace wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiruna ba wanda suke jayayya da musu da ayoyin mu in ba kafirai ba wanda suka watsar da Allah Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin sauke maka alqur'ani. Wala takhutuhu bi yaminika, ko ba kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba. Idan lartabal mubtiluna, ballantana makarnata su yi shakka akan cewa kai ne ka kirkiro shi. Ina fata an fahimta. Wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke da wasu hukunce-hukunce da wasu maganganu a kai. Na farko, wannan ya nuna da gaske ne Annabi Muhammadu baya rubutu baya karatu. An gane magana da kyau ko? Domin Allah da kansa anan ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, kafin sauke maka alqur'ani baka taba karanta wani littafi ba. Wala takhutuhu bi yaminika, kuma baka taba rubuta shi da hannunka na dama ba. Ina fata an gane. Sai wannan ya nuna Annabi baya karatu kafin zuwan alqur'ani, baya rubutu kafin zuwan alqur'ani. Ina fata an gane. Menene hikimar haka a ce wanda aka saukarwa annabta da manzanci bai karatu kuma baya rubutu? Suka ce inda a ce Annabi ya iya karatu ko ya iya rubutu kafin zuwan qur'ani, to abu ne mai sauki idan ya zo da qur'ani a ce kirkiro shi. Ina fata an gane. To amma su kafiran Makka da Quraishawa sun sani na hakika, tunda suke da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba su taba ganin sa a gaban wani malami yana karatu ba. Shi Annabi bai da malami, malamin sa shine Allah. Ina fata an fahimci magana. Ta yadda inda a ce akwai wani malami da ke zuwa gaban sa ya lankwasa kafa ya dauki karatu, yau sai ya zo ya ce ku zo ga wani littafi an sauke mun, sai a ce wancan malamin ne ya bashi. Haka dai ko ba haka ba? To amma da ya zama ba wani malami da ya koyar da shi, ba wani malami da ya zauna a gaban sa ya karatu, to wannan ta sa ba yadda za a yi ya zo da wani abu a ce wani ne ya bashi. An gane magana da kyau ko? Shi yasa kama shi da suka yi a cikin suratul furqan, wa qalu asatirul awwali naktatabaha, ce wa qalu, suka ce asatirul awwali naktatabaha, tatsuniyoyin mutanen farko ne yazo yake shifta mana, yake rubuta mana, yake cewa alqur'ani ne Allah ne ya turo shi. Fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, ita ce ake masa shiftarta, ana yi masa dictating dinta, yana rubutawa safiya da maraice. Ina fata an fahimta. To maganar gaskiya, wannan magana su da kansu sun san ba haka bane. Madaukakin sarki ya ce walaqad na'lamu annahum yaquluna, wallahi mun sani su kafire suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, wanda ke karantar da shi dan adam ne kamar su. Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ko a'jamiyun, harshen da suke fadin wannan magana suna karkatar da ita wannan ba'azama harshe ne. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, ko wannan kuma harshe ne balarabe mai bayani. Ma'ana wannan da suke jingina shi cewa shi ya karantar da shi, ai ba ajaman harshe ne, tunda dan adam ne. Ina fata an gane. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan kuma harshen da ake magana da shi na alqur'ani na larabci ne bayyananne, wanda ke bayani yake fito da maganar karara, kuma yake da hikima, yake da balaga, yake da zalaka, yake da azanci a cikinsa, irin hikima da irin balaga da irin azancin da ba za ka taba samu a wajensa ba. Ina fata an fahimci magana. Ba yadda za a yi ka samu wannan azancin da wannan balagar da wannan zaurancen da wannan karin maganar da wannan fahimta mai kwari mai karfi, wanda an gagara a ainihin wato kalubalance ta, ba za ka taba samunta a wajen alqur'ani ba wallahi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dan adam da ya karantar da shi. Don haka da suka dawo suka gane cewa, domin malamai suka ce yana daga cikin abin da ya kamata mu gane abubuwa kusan guda uku Allah ya tsare Annabi Muhammadu saboda a bawa addinin kariya kar a jingina shi zuwa ga cewa daga gurin wani yake. Na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da malami, in ba Allah ba sai malaika Jibrilu. Umirratin fastawa. Allah ya ce allamahu shadidul quwa, wanda ya karantar da shi mai tsananin karfi ne shine malaika Jibrilu. Shi muka turo da Qur'ani yazo ya sauke masa, har ma yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna lalle musu Allah, sanulqi alayka, wallahi za mu sauke maka qawlan, magana thaqilan mai nauyi. Ina fata an fahimta. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, karka motsa harshenka da gaggawar tafar Qur'ani daga bakin malaika Jibrilu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, tattara shi a kirjinka da karantar da kai, wannan aikin mu ne inji Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, lokacin da muke karanta ma ka bi karatun kawai. Thumma inna alaina bayanahu, fassara da tafsirin sa kuma, wannan a gurin mu yake, mu zamu ma bayanin fassara da ma'anonin ayoyin. Saboda haka shi manzon Allah da Qur'ani da tafsiri da balaga da tajwidi da komai aka sauke masa al-Qur'ani. Rana daya Allah madaukakin sarki ya sanar da shi Qur'anin, kuma ya sanar da shi abunna. Da haka malamai suka ce Allah ya kare annabi daga abubuwa guda uku saboda a kare addini. Abu na farko, bai da malami kamar yadda muka faɗa. Wannan kuma yanzu ni in ce ban da malami, wannan tawaya ce a gare ni. Alaran ma yace bai da malami, tawaya ce a gare shi. Amma annabin Allah ya ce bai da wanda ya koyar da shi, kamala ce a gurinsa. Ina fata an fahimci magana. Saboda wannan ya nuna abin daga gurin waye yake kenan, daga gurin Allah, ba wanda ya koya ma. Dan haka shi manzon Allah malaminsa shine Allah, wanda aka turo da sakon shine Jibrilu. An gane magana da ke ko? Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba. Madaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa huwal ladhi bahasa fil ummiyina rasula, shi ya turo wato manzo cikin ummiyai. Abinda ake nufi da al ummi shine wanda bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Da haka abu na biyu shine annabi baya rubutu, dama kuma bai da malamin da ya koya mar karatu. Abu na uku da Allah ya kare wannan addinin da shi, shine manzon Allah bai taba fita daga Makkatul Mukarrama ba. Na fata an gane wannan magana tana da matukar muhimmanci, domin akwai wata kissa da ake bayarwa cewa annabi an taba yin tafiya da shi zuwa kasar Sham, ko zuwa kasar abin nan Sham, har ma ya hadu da wani malamin Yahudawa, yake cewa ya zauna a gindin wata bishiya, su sun zauna a nan, shi ya zauna a gindin wata bishiya, bishiyar da ba ta da ganye sai ta ganye. Na fata an gane, har wani daga cikin malaman Yahudawa ya ganye, yace wancan ai shine annabin ƙarshen zamani. Na fata kun fahimta. To wannan kissar malamai sun tabbatar da cewa maganar gaskiya bata inganta ba. Domin in dai ta inganta, to ai kafirai suna da wani dalili da za su fake da shi, cewa ai annabi yana yin yawo kasa-kasa gari-gari, don haka akwai yuwuwar ya je wani gari ne wani malami ya koyar da shi wannan addini. Da ban gane ko kun fahimta ba. So don haka magana mafi inganci, malamai suka ce wannan kissar bata inganta ba. Annabi tun da yake yana nan a garin Makkatul Mukarrama har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo shi. Shi yasa lokacin da aka zo maganar Isra'i da Mi'raji, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san bai taba zuwa ko ina ba, yana nan tare da su a garin Makka. Da yace musu ya je Isra'i da Mi'raji, sai suka ce gaya mana menene akan hanya daga nan har zuwa Isra'i da Mi'raji. Yana zaune kawai sai Allah ya markashe. Sai aka bude masa tun daga garin Makkatul Mukarrama har zuwa Baitul Maqdis. Yana kallon komai, yace daidai guri kaza in ka ci kilomita kaza akwai bishiya kaza a gefen hanya idan ka wuce kai gaba kaza akwai ginin kaza a guri in kai gaba kaza akwai kaza a cikin masallacin kofa mai suffa kaza mai zare kaza tana kallon kudu kofa mai kaza da kaza yana kallon yamma gundo mai kama da kaza yana sama yana kasa yana kaza duk ya musu bayani kuma sun san bai taba takawa ya je gurin ba to ya akai ya san wannan kuma a lokacin kafin ka je Baitul Maqdis daga Makkatul Mukarrama tafiyar kwanaki ne jama'a ba kwana ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba kuma jiya sun kwana da hiyau ya wayi gari yace musu ya je Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar da bawansa lailan da daddare min almasjidil harami daga masallacin harami malamai suka ce wannan ya nuna dukkan makka harami ne gaba daya ai domin da ba daga masallacin ka'aba aka dauki manzon Allah daga gidansa aka dauke shi amma kuma da Allah ya tashi sai ya ce min almasjidil harami kaga wannan ya nuna almakkatu kulluha haram gaba daya makka haramun ce harami ce wato bai halatta ka je ka aikata wani abu na barna ko na fada ko na yaki ko na fito ko na ta'addanci a cikin ƙwariyar garin Makka ba wai a iyaka aba kawai ba na fata an gane min almasjidil harami ila almasjidil aqsa zuwa masallacin Qudus alladhi barakna hawlahu Allah yace wanda muka yi albarka a gefen sa a kewayen sa gaba ɗaya mun yi albarka liruriyahu min ayatina Allah yace dan mu nuna masa ayoyinmu innahu huwa sami'ul basir lalle Allah mai ji ne kuma albasiru mai gani ne saboda haka dai wannan aya ta nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama baya rubutu baya karatu amma kuma gashi ya gagari malaman duniya gaba ɗaya wannan sai ya nuna cewa abin daga gurin Allah ne ba daga gurin sa bane ina fata an gane kuma wannan sai ya nuna cewa inda a ce an samu annabi yana rubutu ko yana karatu kafin zuwan Qur'ani to daga yazo da Qur'ani sai a ce ƙarya ne dama malami ne ƙwararre gwani dan haka yanzu yazo ne da wani abu a cikin malantarsa yana so ya kawo da hankalin mutane ya ce musu hi annabin Allah ne ina fata an gane magana to wannan kawai shine a takaice dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin soke maka alqur'ani wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama to ku duba wata magana wala takhutuhu sai Allah yace bi yaminika baka kasance kana rubuta littafi da hannunka na dama ba wannan ayar tana daga cikin ayoyi kusan guda biyu ko guda uku da gwamnatin Saudiya ta jinjinawa karkashin Fahad sarki Fahad Allah ya masa rahama ya gafarta masa ta jinjinawa malam Abubakar Mahmud Gumi a rubutunsa na tafsiri da yayi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'ani domin da malam Abubakar Mahmud Gumi yazo wannan ayar duk malaman tafsirin duniya idan su Allah bai nuna musu wani hukunci ba anan amma malam sai Allah ya nuna masa shine da yazo sai yace wannan ya nuna idan mutum zai yi rubutu to ya rubutu da hannun dama sai dai idan bai iya ba ya kokarin koya idan bai iya koya ba to shikenan yana aikata ababul larura amma makaruhi ne kai ringa rubutu da hannun menene hannun hagu yace domin Allah da ya tashi sai ya indicating hannun da da annabi zai yi rubutu da shi zai yi ne hannun menene hannun dama shine yace wala takhutuhu bi yaminika baka kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba dan haka masu rubutu da hannun hagu idan tsabar gaye ne to kaji malam Gumi Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna ya tabbatar da cewa makaruhi ne domin Allah ya ambata inda annabi zai yi rubutu to da hannun na ba zai dan haka bai kamata kai har rubutu da hannun hagu ba to amma idan baka iya bane kamar yadda muka faɗa ko kuma kai bahago ne ko wani a makabancin haka to shikenan sai kai kokarin koya kamar yadda ka koyi cin abinci da hannun dama ka dawo asalin musulmi mai ci da hannun dama to sai ka dawo asalin musulmi ma a rubutu ka koya da hannun menene da hannun dama musamman idan zaka rubutun abin da ya shafi Qur'ani ko rubutun abin da ya shafi wasu ayoyi ko kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga ciki to gwamnatin Saudiya da ta kalli wannan abu ta laluba ta ga ba wanda ya rigayi malam a bisa wannan tafsirin sai shi ya gano wannan hukuncin sai ta sara mishi. Daga cikin guraren da malam yayi magana da ta burge su a cikin tafsirin sa yasa suka kira shi har suka bashi out shine fadin Allah subhanahu wataala wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Allah yace wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, haqiqa mun halitti kofofi ko hanyoyi guda bakwai a sama da ku. Duk malamin tafsiri idan yazo mafi yawanci ko ma mace duka in suka zo sai su ce kofofin sama ake magana. Na fata an fahimci magana, kofofin sama ake magana. Dan haka sai ce sama ta 1 da sama ta 2 har zuwa sama ta 7 ita ce sab'a tara'iq da Allah ke magana a gurin. To amma shi ko malam gumi da yazo sai ce a kofofin nan ba a sama suke ba. Aka ce a ina suke akramakallahu, yace kofofin suna nan a jikin mu. Yace kofa ta farko ita ce kofar idanu, daya kofar hanci, biyu kofar baki, uku kofar kunni, hudu kofar azzakari, biyar kofar dubura, shida wane ne na bakwai kofar nono. Yace waɗannan sune kofofi. Ko ba kofofi, ko ba kofa a nono? Akwai kofa ba ta nan ka sha nono ba ka girma? Na fata an fahimta, an gane maganar da ke ko. To saboda gaskiya ne alarama rahaya tana masa in ya manta ko. Na fata an gane. So saboda haka waɗannan sune kofofi guda bakwai da Allah ke magana akan su. Sai aka tambayi malam aka ce me yasa ka faɗi wannan magana, sai ce dilalatul iqtirani zaka duba. تبارك الله ayat da tazo kafin nan wadannan ayoyin da alaramma yazo ai suna magana ne akan halittar dan adam ko. To da Allah ya gama maganar yadda ya halitta dan adam sai kuma ya sake cewa wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, kuma mun halitti kofofi guda bakwai a sama da ku. Ina fata an fahimci magana. To kaga wannan sai ya nuna wadannan kofofin a jikin wa suke. Saboda maganar da aka gama yanzu ta gama magana ne akan halittar waye, akan halittar dan adam. To da irin wannan tabaran malaman suke gane hukunce-hukunce. Sai aka sake tambayar su aka ce to an ce fawqakum, a sama da ku, waɗannan kofofi kuma a jikin mutum suke, ya za ka yi ka kare kanka? Sai ya ce ai daga cinyoyinka zuwa samanka wannan kofofin suke, daga cinyoyinka zuwa ƙasa ba kofa ko ɗaya a jikinka. Kaga kenan a fawqakum, a sama da kai aka yi waɗannan kofofin. Ina fata an fahimci magana. Karhe dai gwamnatin Saudiya tana daga cikin gurin da ta lura da su a tafsirin malam gumi, ta yi recommending ɗinsa, ta yi assessing ɗinsa, ta ba shi out. Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya haɗa mu da ke a jannatul firdaus. An gane magana da ke ko? Saboda haka wannan shi ne. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin sauke alqur'ani, wala takhuttuhu bi yaminika, kuma ba kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba. Idhal lartabal mubtiluna, ballantana maqarnata su yi shakka akan sa cewa ba daga wurin Allah yake ba. Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma, bal a'a huwa shi alqur'ani ayatun ayoyi ne, bayyinatun wanda muka yi bayanin su filla filla. Na fata an fahimci magana. An gane magana da ke ku? Bal huwa ayatun bayyinatun, ayoyi ne wanda muka yi bayanin su dalla dalla filla filla, fi suduril ladina utul ilma, a cikin kirazan wanda muka bawa ilimin sa. Allah ka bamu haddan alqur'ani, ka kara zaunar da shi a cikin zukatan mu. Allahumma ja'al alqur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina. Allah ka sa qur'ani ya zama mai ceton mu a ranar tashin alqiyama. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله يتبا ما سجايا دا فتونا فتو دا آيو يمو إمبا الظالمان متانيبا وانا سكا ظالم تكن سكا كنغري والله سكا بوطي وتفرك منزان الله سكا إني إدن أنجا آيا باتا مزو تاسيري باسا قلا دا إتا باسا تدبري دا إتا باسا هنجر رحمة إدن رحمة أكا أمبتا باسا هنجر أزابا إدن أكا أمبتا أزابا فيسا الله مدوكا كنسر كي أمرن سوا إدن أنا تقرن تقال القرآن كواي شروي نسو Allah yace wa idza quri al-Qur'an idan ana karanta al-Qur'an al-Qur'ani fa menene fastami'u lahu Allah yace ku saurara masa wa ansitu kuma kowa ya shiru ya kasa kunne maganar da ake yanzu ba magana ce irin taka da tawa da tasa da tasu ba magana ce ta Allah kuma ita maganar Allah ba a fahimta ta sai an nutsu in dai kana cikin hayaniya da bankaura ba za ka gane maganar Allah ba mara dole sai ka nutsu kuma kana yi kana addu'a cewa Allah ka ganar da mu wannan ainihin wato littafi naka da waɗannan maganganu naka to sai kaga Allah ya ganar da kai sai kaga ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fahimci alqur'ani wa ansitu ku yi shiru Allah ya ce la'allakum turhamuna idan kuka yi haka za ku samu babbar rabo alaramma sai Allah ya ce mai mu je gaba subhanahu wa ta'ala yace wa qalu kafirai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih me yasa Allah ba zai saukar masa da ayoyi daga gurin sa ba abinda suke nufi da ayoyi shine azaba Allah ya turo da azabar mana Allah ya turo da bala'i Allah ya turo da tashin hankalin mana da yake cewa in ba mai imani ba zai turo da ayoyi qul kace musu innamal ayatu indallahi ai ayoyi na azaba a hannun Allah suke ba a hannuna suke ba ballantana ni in sauko muku da su ina fata an fahimta wa inna ma ana nadhirun sani dai ni mai gargadi ne mubinun mai bayani dalla dalla akan abin da Allah madaukakin sarki ya turo ni ina fata an fahimta saboda haka wannan suna nufi ne ba wai ayata a ce su yi imani ko ai wannan kan an sauke musu qur'ani yazo yayi bayani amma anan suna nufin a sauko musu da ayoyi na azaba tunda an ce in ba su yi imani ba Allah zai iya yi musu azaba zai iya yi sauko musu da wuta zai iya yi sauko musu da wani narko na azaba to a sauko da azabar mana wannan kafiran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke faɗa manzon Allah wannan magana ina fata an fahimta shi yasa a wani guri suka ce laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana subhanahu wa ta'ala yace suka ce wa qalu laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana suka ce me yasa idan da gaske ne ba za a turo malaika yazo ya mana wa'azi ba ya za a turo mana irin ka mutun dan uwan mu a ce kai ne za ka yi mana wa'azi ai sai a turo wanda ko yanayin halitta sa mun kalla da gudu za mu yadda to shi kuma Allah baya so yayi haka dan dole domin inda Allah ya ga dama dan dole a shiga addini ai dole za a shiga akwai abin da Allah zai turo wallahi dolan ka ma ka shiga billahi lazi to amma ya barka ne da tunaninka da hankalinka ka gane shi abin bauta ne na gaskiya
ka bauta masa, in kuma kake ka gane to kaje ku ga mu, shine kawai jarabawa ce. Allah ya bar mu ne haka ba tare da turo mana abinda zai tilasta mu ba, dan ya zamanto a jaraba mu a ga meye zurfin hankali da ilimin da Allah ya ba mu. Ce inna hadainahu sabila, mun shiryar da shi zuwa ga tafarki gaba daya, imma shakiran, ko dai yayi imani yayi hakuri ya gode wa Allah yayi musulunci, wa imma kafura imma kuma ya butulce wa Allah ya watsar da Allah. Na fata an fahimci magana. Saboda haka suka ce laula unzila alaina malaikatu, me yasa ba za a sauke mana malaiku ba, aw nara rabbana, ko kuma ma ubangijin da kansa yazo mu ganshi. Kaji kafirci. Wa'ana ko dai mala'ika yazo shi ne karami, idan shi ko ba zai zo ba ta, to Allah ma kansa gaba ɗaya yazo. Subhanallah. Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim, haqiqa sun yi girman kai a karan kawunansu, wa atau utuwan kabira, sun yi taurin kai mai munin bala'i. Allah ya ce yawma yarawnal mala'ikata, wallahi ranar da suka ga mala'iku fa la bushra yawma idhil lil mujrimina, babu al bushra a wannan ranar da mujrimai. Wa yaquluna hijran mahjura, zasu dinga cewa ina ma mu kaura mu bar duniyar nan gaba ɗaya saboda bala'in da suka fuskanta. Na fata an gane. To wannan shine, dan haka kafirai suna da bakakin maganganu, yasa ana so kai musulmi ya zamanto bakin ka yana da linzami dangane da Ubangiji. Saboda in ka dauki irin wannan maganganun kana fadin su, za ka ga wasu mutane malam Allah ya jarrabe su da rashin kunya hatta ga Allah, ko hira ake da su sai ka ga suna yanko magana mai bala'in, wato tashin hankali a cikin take su yarfota, sai ga ana musu dariya, ana tantsara dariya, ana cewa wani fa ba kyau fa, sako ne fa wannan abin, shi kuma yana kirkire dariya, yana kara yanko magana, yana fada ta sako. Bari mu fada baku wani misali. Wani ne muna magana da shi, sai fadi wata magana, sai na tahi na bar gurin, ahe wasu sun gane cewa tahi ne na bar gurin, sai daga ba wani daga cikin su ya kira ni, sai yake ce mun ya aka yi naɗe muka ga malam ka tafi, sai nace a'a, irin maganar da wane yake faɗa to kwaran kwaɗa za ta zubo a gurin. Nace na rantse da Allah za a iya yin kwaran kwaɗa, ni ina ga ba zan ma faɗi magana ba, dan maganar bala'i sabo ne a cikin ta, ba dan kaɗan ba, fa sabo sosai da ka sani. Irin mutanen nan ne masu son kuɗin bala'i, yana da mugun son kuɗi, to amma Allah bai bashi kuɗin ba. An gane maganar da kyau ko? To amma kun san wani ikon Allah, yana da wata baiwa, kuma baiwar da in ka gani sai ka yi mamaki. Allah bai bashi kuɗi ba tabbas, amma yana da baiwa mai ban sha'awa a tattare da shi. To shi ne ina masa nasiha, ana cewa wane ka gode wa Allah da baiwar da Allah ya maka. Kun san me yace mun? Sai yace Allah ya baka baiwar ta bai ni ya bani kuɗi. Ma'ana shi baiwar baya bukatar sa, a bani baiwar da aka yi masa, shi kuma a bashi kuɗi kawai. Sai ne ta'awuzi, ne a'uzu billahi, ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To dan kar ya gane cewa na guje shi ne, ina fata an gane. Sai na san dabarar da dai, sai na zille, sai na bar gurin. Ashe wasu sun fahimta. To wasu daga cikin su ya suka kira ni, sai na ce musu abinda wane yake faɗa, wallahi in ma Allah bai azabtar da mu ba, to zai iya kama mu a ranar tashin alkiyama. To shine daga baya na kira shi neman nasiha, nace masa maganar da ya faɗa ta yi muni, ya janye wannan magana, ya tuba zuwa ga Allah. Domin lokacin da ya faɗi maganar, wasu tuntsirewa suka yi da dariya, kamar yadda kuma kuka yi dariyar nan. Amma maganar ba abin dariya ba ce malam. Shi Allah ai ya san menene ya dace da kai a matsayinka na bawan shi. Wani abin da kake fatan a baka, in aka baka bala'i zai zama maka wallahi, duniyarka da lahiranka. To amma sai mutane suna raina ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ba su, suna hankoran ni'imomin wasu. To wannan ba karamin masifa bane. Allah ya sauke. Saboda haka maganganu irin wannan gadon kafirai ne. In Allah ya ga dama yayi kaza mana, in Allah ya ga dama yayi kaza mana, har ma suna cewa me yasa ba za a ainihin wato bubbugar masa da ruwa a ainihin wato garin Makka ba, mu dinga gani. Tufajjira lana min al-ardi yanbu'a, ko me yasa ba za a ainihin wato bubbuga, idan da gaske shi annabi ne ya ce kasa kawai ta tsage ruwa ya fito mana, mu ga ga wani marmaran ruwa kawai na fita, ga wani lambu yanzu ya tashi. Abinda a al'adance ba zai yiwu ba, sai su ce su suke so Allah ya yi musu. To babban abin takaicin shine, da Allah idan ya musu za su yi imani duk da sauki, to akwai abubuwan da sun nema an musu kuma sun ki su yi imani to kaga me amfanin haka yasa Allah madaukakin sarki yace ayoyin a gurina suke ai in naga dama zan iya turo su naga dama kuma sai rike kayana ina fata an gane to shine yake cewa inna fi dhalika la rahma abunna ulaa aw lam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim yanzu aya bata ihe su ba cewa mun sauke musu littafi ana karantawa sun kagara kalubalantar qur'anin mu ma balantana abinda bai biyo bayan qur'ani ba ban gane ko kun fahimta ba ai aya babba ita ce qur'anin da muka turo suka gagara kalubalantar sa inda gaske ne su gama da qur'ani in yaso sai mu sake turo wasu amma an turo ma qur'ani an ce ma ka kawo kwatankwacin sa ka gagara an ce ka kawo kwatankwacin aya 10 ka gagara an ce ka kawo aya 1 ma ka gagara an kalubalance ka an ce kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu ce kace musu inda mutane da aljanu gaba ɗaya za su yi taron dangi da ƙarfi da ƙarfe da shawari da basira da ilimi da technology da duk wani abu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'ani akan su zo da kwatankwacin wannan qur'ani Allah ya ce la ya'tuna bi mithli wallahi ba sai su zo da misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da shahin su da shahi sun taimake junan su dan haka yace awalam yakfihim bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi cewa mun sauke musu littafi ana karanta musu shi ma bai ishe su aya ba su gama da wannan sannan sai su kalubalance mu turo wata aya ina fata an gane iya wannan kade ta ihe su tukunna inna fi dhalika la rahmatan a cikin haiko da alqur'ani a tsakankanin su wallahi akwai rahmar Allah Allahu akbar Allah mun gode maka da ka saka mu cikin ma'abota alqur'ani ka saka mu cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka sauke mu alqur'ani wa dhikra liqaumin yu'minuna kuma an bato ne da tunatarwa ga mutane masu imani sai Allah ya ce qul kafa billahi kace musu ya ishe tsakani na da ku tsakani abin dangane da ubangiji baini wa bainakum tsakani na da ku shahidan Allah ya ise ya zamanto shaida a tsakani na da ku ina fata an fahimci magana na dai isar muku da sako na muku wa'azi na fada muku inda kuke da kuskure da inda kuke ba daidai ba to dan haka kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya ise ya zama shaida tsakani na da ku akan cewa na isar da sako ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da ƙasai walladina amanu bil batil wanda suka yi imani da barna suka yi imani da shirme suka yi imani da gumaka suka yi imani da bautawa wani Allah wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika humul khasiruna in kana neman asararrun duniya da lahira idan ka samu magana ta kare Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira zamu dakata anan sai gobe zamu dora insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana hada huwa ma indana billahi tawfik okay to kafin nan akwai mai suna wannan da ya turo da ba akwai wani bawan Allah wai baban auliya'u ko maman auliya'u ta turo da naira no naira 1000 baban bai da lafiya shi kuma auliya'u ya tafi ina ya tafi makaranta to dan haka da ayyo baban auliya'u addu'a Allah ya bashi lafiya shi kuma auliya'u da ya tafi makaranta Allah ya sa ya gama karatu lafiya ya dawo cikin imani akwai ɗaya daga cikin iyalai na ta bada kuɗi ita ma ba sai na faɗi nawa bane cewa a saka iyayenta da addu'a akwai mahaifinta Allah ya masa rasuwa mahaifiyarta kuma tana nan raye muna addu'a Allah ya ji kan mahaifinta shi kuma ita kuma mahaifiyarta Allah madaukakin sarki ya kara mata lafiya da imani tare da bu baki daya in mun tashi kuma na zan ba ku abin da ta bayar a bayar insha Allah akwai wani ya to wani to wakafi waye wakafi kuma mai wakafi kaman ya to wannan da ya turo wakafi ne naira 1015 sai Muhammad Garba Hamisu naira 5000 sai Yakuba Abubakar Abdullahi naira 5000 sai Abdul Malik Jika Muhammad naira 10000 sai Hafsa Yunus Sani naira 2500 sai Ummi Adamu Abdullahi naira 2000 sai wani bawan Allah naira 2000 sai Jidda Abbas Muhammad naira 1500 sai Suaibu Sama'ila naira 1000 sai Abdul Wahhab ya turo fi sabilillahi naira 1000 Ahmad Muhammad naira 1000 Ola Majid Vento naira 1000
wani bawan Allah naira 1,000, wani bawan Allah ma naira 1,000, wani bawan Allah ma sitin dai naira 1,000, wani bawan Allah naira 500, wani bawan Allah naira 500, sai Sale Bala Muhammad naira 500, sai Usama ABJ Global Bento naira 500, sai wani bawan Allah naira 600, sai wani bawan Allah naira 800, sai Idris Adamu naira 300, sai Bukar Alhaji Shara naira 300, sai Bello Abdulrahman naira 300, sai wani bawan Allah naira 400, sai Shurhabil Mustafa naira 500, sai wani bawan Allah naira 2,500, sai Abdullahi Dallad naira 1,000, sai wani bawan Allah naira 2,500, sai Ruqayya Ibrahim naira 1,000, sai Ali Aqilu naira 500, sai wani bawan Allah naira 500 shima. Total wannan shine lissafin abinda aka bayar jiya naira 66,000 naira 68,450. Bari mu karanta na yau, sannan sai mu hada lissafi gaba daya insha Allah. Na yau kuma shine kamfanin Al-Qasim ko akwai wani ba can sama, to akwai wani bawan Allah naira 250, sai Zainab Abubakar Sambo naira 1,000, sai Usman Yusuf naira 500, sai mutum 15 sun turo naira 1,000. Haba kokuwa haba mutum 15 naira 1,000, to Allah ya sa a mizani. Amma dai ku bayar da mai kyau, ku bada kasiran Allah ya baku kasiran, ba wai ku bada kalilan Allah ya baku kasiran ba, ku bada kasiran ma sai Allah shi ma ya baku kasiran. Sai wani abba da yaransa da iyaye shi ma naira 1,500, to kai din ma dai, to kai kokari Allah ya bada nada. Wani bawan Allah naira 500, wani bawan Allah naira 500, shi idan an zo bada taimako zaburar da mutane ake su bayar da yawa, ba wai ana kashe mutum a ce ayi kalilan ma yayi, a'a kalilan bai yi ba, a kawo da yawa shine babba, shi ma Allah sai ya kula ka da yawa. Ina fata an gane. To amma idan iya arzikin kenan, to muna addu'a Allah ya karo arziki mai albarka. Sai wani yana ya turo, Allah ya ji kan mahaifana ya bani lafiya naira 2,000, Allah ya baka lafiya ya ji kan mahaifa. Sai kamfanin Al-Qasim asasha addu'a naira 30,000, Allah ya ji kan Al-Qasim mai nama, Allah ya gafarta masa, ya masa rahama, ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus. Sai Usaimin Albani, to Malam Usaimin dan gidan Adam Muhammadu Albani ya turo naira 100 a sa mahaifiyarsa a addu'a, to Allah ya ji kan mahaifiyarka Malam Usaimin, ya gafarta mata. Sai wani bawan Allah ya ce a sa iyayensa shi ma addu'a naira 200, sai wani bawan Allah naira 200, sai wani bawan Allah naira 1,000, sai Fatima ya Usani ga Qur'ani guda ɗaya kenan ko, da naira 150 a samu a cikin addu'a. To muna addu'a Allah madaukakin sarki ya mana bukatun mu na alheri. Total din mu gaba ɗaya da na jiya da na yau, yanzu muna da naira 1,140,639. Ina fata an gane. Wannan shine abin da muka tara daga lokacin da muka fara tafsirin nan zuwa yau. Muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da kuke bayarwa, ya kuma biya muku dukkanin bukatun ku na alheri. Abin da muke nema a gurin Allah da mu da ku, Allah ya bamu wanda muke neman tsarin sa, Allah ya tsare mu, Allah ya sa aljanna ta zama komar mu, Allah ya haramta wutacin naman jikin mu da ni da ku gabaki daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Za a nemi taimako a halin yanzu kafin mu yi addu'a, saboda akwai bukatu da yawa bayan abin da kuke tarawa. Yanzu haka mun shirye za mu bawa marayu sama da mutum 100 da wani abu, har ma an siyo abincin an fara kokarin abin nan. To gaskiyar magana taimakon yayi kadan, yasa muka yi ittifakin kafin mu kai ga ranar rufe tafsiri za mu fara neman taimako na physical taimako, tunda wasu sukan zo da kudin aljihu suna so su bayar, kuma ba su da account number ko kuma ba su da wayar ma da za ta tura. Saboda haka za a nemi taimako da al'umma, yan hizba sai ku zagaya. Muna addu'a Allah ya ba ku ikon taimakawa, Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya tara mu da mu da ku a cikin wannan aikin alheri gaba daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.